Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Murtala Faruk Sanyinna kuma tare muke da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Inda muke farin cikin sake dawowa a wannan shirin na daren yau Juma'a 31 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kasar Kamaru ta kaddamar da wani shirin yaki da matsalar karancin abinci da ke addabar ƴan kasar. Muna nan tafe da shirin tubalin tsaro. Haka kuma kasancewar yau Juma'a kofa a bude take na zaben maudu'in da kuke bukata a bangaren kiran waya domin bayyana ra'ayi. Kuma kafin duka waɗannan ga Aisha da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga mayakan Hamas da su amince da sabon tayin da Isra'ila ta yi akan wato Isra'ila ta yi akan sako mutanen da take garkuwa da su a madadin tsagaita bude wuta a Gaza. Yana mai cewa wannan shine mataki mafi dacewa da zai bude kofar kawo ƙarshen rikicin. Tsagaita bude wuta zai bada dama a kai daukin jinkai cikin kwanciyar hankali kuma a samu damar tallafawa dukkanin masu buƙatar jinkai a cewar Biden. A matsayina na wanda ya dadda wato ya dade yana goyon bayan Isra'ila, a matsayina na shugaban Amurka da ya tattaki zuwa Isra'ila a lokacin yaki, a matsayina na wanda ya aike dakarun Amurka kai tsaye don su kare Isra'ila a sa'ad da Iran ta kai musu hari, ina roƙonku ku yi nazarin abin da zai faru idan wannan damar ta kuɓuce, a cewar sa. Ya ƙara da cewa ba za mu iya asarar wannan damar ba. Wata yarjejeniyar da aka bada shawarar yin ta gabanin wannan ta sakin waɗanda ake garkuwa da su a farkon shekarar nan ta buƙaci a yi musanyar marasa lafiya, tsofaffi da waɗanda suka jikkata daga cikin mutanen da ake garkuwa da su a Gaza a madadin tsagaita bude wuta tsawon makonni 6, wanda mai yiwuwa a ƙara wa'adin da aka amince domin ba da damar kai kayayyakin agajin jinkai ga mutanen da suke buƙata. Wata tashar talabijin mallakin Houthi Al-Masira ta faɗa yau Juma'a cewa hare-haren Amurka da Burtaniya sun kashe mutane 16 sannan wasu 35 sun jikkata a gundumar Hodeida a Yemen. Tashar ta ruwaito cewa hare-haren sun auna wani gini da ke lardin Al-Haq na gabar tekun Salika inda wato a Hodeida, inda wata tashar rediyo take amfani da shi. Sojojin Amurka da Burtaniya sun ce sun kaddamar da hare-hare akan mayakan Houthi ne jiya Alhamis a wani bangaren yunkurin su na hana kungiyar mayakan kawo cikas a harkar zirga-zirgar jiragen ruwa a Bahar Maliya. Babbar cibiyar gudanarwar sojojin Amurka ta faɗa cikin wata sanarwa cewa hare-haren na dakarun Amurka da na Burtaniya sun afka wurare 13 da suka auna a yankin da ke ƙarƙashin ikon Houthi a Yemen. Ƙasar Mexico za ta kafa tarihi a ranar 2 ga watan Yuni, yayin da 'yan ƙasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugabarsu a zaben da dubbai suke takarar kujerun ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha. Mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a ƙasar. Yaƙin neman zaɓe ne da cewar wata ƙungiya mai zaman kanta Data Civica ta ce an kashe 'yan takara 30. Hukumomin zaben sun yi na'am da hukumomin gudanarwa da hukumomin tsaro akan buƙatar baza dubban jami'an tsaron ƙasa da za su baiwa 'yan takara kariya, musamman ma waɗanda suka fi kasancewa cikin haɗari. Rokokin da sojojin ruwan Ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan Rasha ta Kafkaz a yankin Krasnodar yau Juma'a, abinda sojojin Ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta Telegram. Sojojin sun ruwaito fashewar wani abu a tashar, yayin da ma'aikata suke ƙoƙarin gano irin asarar da ta biyo bayan harin da aka kai da makami mai linzami ƙirar Ukraine na Neptune. Makaman tsaron saman Rasha na zamani sun sake gazawa wajen dakile har-harin makamanmu masu linzami da jirage mara matuka. Sannan sun gaza kare muhimman gine-ginen da suke wato da suke adana muhimman kayayyakin bukatun sojojin Rasha a cewar sojojin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa ta kafar Telegram cewa makaman tsaron samanta sun kakkabo makamai masu linzami 5 da jirage mara matuka 29 da aka auna Krasnodar da su. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron China Dong Jun sun yi ganawar ido da ido karon farko don yin shimfidar tattaunawa akan Shangri-La da za a yi a Singapore ranar Juma'a. Jami'an biyu sun bayyana ra'ayoyinsu akan jerin batutuwan da suke ci musu tuwo a ƙwarya, ciki har da batun tsanantar rashin jituwa tsakaninsu akan mashigar Taiwan tsakanin Philippines da China a kudancin tekun China da ma manyan rikice-rikicen duniya kamar yakin Russia da Ukraine da kuma rikicin gabas ta tsakiya. A ganawar na tsawon mintoci 75, Austin da Dong duk sun bayyana mahimmancin da ke akwai na ba da damar ci gaba da tattaunawa tsakanin sojojin bangarorin biyu. Sannan sun sha alwashin sake ci gaba da tattaunawa tsakanin kwamandojin bangarorin da ke fada da juna cikin 'yan watanni masu zuwa.
Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Kasar Kamaru ta kaddamar da wani shiri na yaki da matsalar karancin abinci da ke addabar 'yan kasar. Matakin da ya biyo ne bayan alkaluman da suka nuna mummunan halin da kusan kashi 1/4 na 'yan kasar suke ciki na matsanancin karancin abinci. Muhammadu Rabi'u na dauke da karin bayani.
'Yan kasan Kamaru miliyan 3 na fuskantan mawuyacin hali na rashin wadataccen abinci, kuma sama da kashi 1/4 na miliyoyin na fuskantar matsanancin yunwa wanda ya daidai da yanayin gaggawa na jinkai. Malam Isu na Dabo ya kara da cewa
muka samu muka fito daga Najeriya zuwa kasan Kamaru, alhamdulillah mun gode ma mutanen Kamaru da wannan wato bakuntakan da suka dauke mu hannaye biyu. Muna samun ci da sha da kuma suturori da kuma ƴaƴanmu da mu kuma aka maida mu makaranta.
Bisa la'akari da munin halin da ake ciki ne wannan martanin ya bijiro daga gwamnatin Kamaru, wanda tare da haɗin gwiwan Bankin Duniya da kuma hukumar samar da abinci ta duniya suka sanya hannun jari kimamin biliyan 100 wanda kwatankwacin miliyan 85 na dala domin taimaka ma mutanen da suke fama da radadin yunwa sakamakon halin da 'yan ta'adda suka jefa su a yankunan arewacin Kamaru, arewa maso yamma da arewa maso kudu. Waɗannan mutanen na fama da juriyar yanayi sun kuma kasance cikin firgici. Mr. Gabriel Bayrobe, ministan noma da raya karkara, yana mai cewa an kafa wannan aikin ne saboda kun san cewa a shekara so biyun gwamnati na nazari domin gane halin da al'umman ta suke ciki. A sakamakon nazarin ne gwamnati ta fahimci cewa akwai wasu daga cikin al'ummanta waɗanda suke cikin hali na kunci, saboda haka sun buƙaci tallafi. Babban jigo dai a cikin wannan aikin shi ne to hukumar samar da abinci na duniya, wanda ita ce take samar da kudade da ake ba waɗannan mutane da suka tsinci kansu cikin wani hali. Wannan aikin zai taimaka wajen tabbatar da daidaiton abinci da abinci mai gina jiki. Tambaya ce ta yin kira da tallafi ga waɗanda suka yi tsokaci ta hanyar samar da albarkatu da horar da manoma da makiyaya ta yadda za a samar da abinci mai gina jiki da lafiya. Mai wakiltar ƙungiyar samar da abinci kana darakta na ƙasa Wanja Kariya ta jaddada hakan. Shirin samar da abinci na duniya a ƙasar Kamaru ya buƙaci masu ruwa da tsaki su ƙara ƙaimi domin samun nasara a yaƙi da matsalar ƙarancin abinci. Malam Ali Sallau yana mai cewa
mun gode ma wayannan taimako da wannan ita Program Alimentaire Mondial PAM dai game ga shani wannan taimaka ma mutane da suke ya su gane kansu.
Minista tare da muƙarrabansa sun kai ziyara wata makaranta da ke Beka Hosere, inda ake ciyar da ɗalibai da kayayyakin gida. Aikin shiri ne na hukumar samar da abinci na duniya da ke tallafa ma ɗalibai. Muhammadu Rabiu Tamba muryar Amurka daga nan Gaundere cibiyar Adamawan Kamaru.
To a gaida Muhammadu Rabiu. Yanzu kuma sai a dakaci shirinmu na gaba.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku abin da hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ke cewa dangane da cafke kartagin dan bindigan nan wato ɓalari da jami'an tsaron Niger suka yi a kasar ta Niger. Sannan kuma za mu kawo muku ci gaba da tattaunawa da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa. To madalla. A farkon wannan mako ne jami'an tsaron kasar Niger suka cafke kartagin dan bindigan nan wato ɓalari a jihar Maradi. Al'amarin kuma da yasa hedkwatar rundunar tsaron Najeriya ta magantu a kai. Major General Edward Buba shine director da ke kula da tattara bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi a hedkwatar rundunar tsaron Najeriya.
Now because we put so much pressure in taking them out week after week, just some few days ago we took out the experts in improvised explosive device.
Saboda mun kara matsa musu lamba sosai ta hanyar halaka su akai akai yan kwanakin nan ma kadan da suka gabata mun halaka kwararren mai hada bamawai ga yan ta'addan Boko Haram a dajin Sambisa da ake kira Muhammad. Kwanaki kadan da suka gabata kuma wani babban komandan yan bindiga shi da mukarrabansa suka yi saranda. Kuma dama in ka yi saranda to ka tsira, in ka kuma kiyi to ka mutu. To menene suke yi yanzu? Suka tsallake kan iyaka ne. Na yi maganar Halilu Buzu lokacin da muka matsa mai lamba sai ya tsallake kan iyaka. Abin kenan ma da ya faru yanzu da wannan kartagin dan bindiga wato da aka cafke a jamhuriyar Niger. Ba shi kadai bane, an cafke shi da sauran mayakansa. Sun tafi ne can din domin su zauna su tsara yadda za su dawo Najeriya su kara kaddamar da aika-aikar su akan jama'a. Amma lokaci yayi saboda irin hadaka da ke tsakaninmu da Niger aka cafke su. Kuma muna tattaunawa don mu ga menene abin da ya kamata a yi.
Talks are ongoing and we'll see where that leads us to.
Kalaman Major General Edward Buba na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan.
A gefe ɗaya a can jamhuriyar Niger din kuma gwamnatin jihar Maradi Controller General Yan Sanda Isu Muhammad ya bayyana nasarar kama wannan kartagin dan bindiga wato ɓaleri da cewar gaggarumin nasara ce ga sha'anin tsaro.
Yau sai mu Allah godiya, Allah da ya bamu wannan da'al da kama wannan babban ta'adda da ke cewa ɓaleri da ake nema ruwa jallo a Najeriya amma har a Niger musamman saboda yana ƙetarwa iyaka yana ɓanna ya koma. Lalle ne yau ga mu kin zone defense numero 6 saboda jama'a su gani tabbata da cewa jami'an tsaro na jihar Maradi musamman na operation Horto Bushiya tsayin daka saboda su tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin wannan yankin namu musamman a wannan lokacin da damuna ta farsaka. Bisa kan rahoton da yan uwan mu suka ba jami'an tsaro jiya, Allah ba mu sa'a, mun cabo ɓaleri da mutum 66 jama'an shi dake bayan shi. Sai mu jinjina ma wannan jami'an tsaro saboda wannan aikin da aka yi ba taba yin irin wannan aikin ba a sani na ko a cikin kasar nan gaba da jami'an Maradi kawai ba. In za ka mutum 67 ba tare da ayi bannal bihalbe ba ba rasa yayuka ba. Ɓaleri ya kamata a shirya jama'a shine na hannun dama na Bello Turji kuma a cikin wanda Najeriya take nema a nan arewa yana cikin matsayi na 40 a cikin ɗaruruwa da aka yi askona wanda ake nema Najeriya ruwa jallo yana cikin matsayi na 40.
Wannan kuma ba shine karo na farko da sojojin kasar Niger ke cafke manyan komandojin yan bindiga daɗin Najeriya ba, domin ko a bayan nan sojojin na Niger sun cafke ƙarin wasu manyan 'yan bindiga daga Najeriya, kamar yadda ministan tsaron Najeriya Badru Abubakar ke mana ƙarin bayani.
Kuma yanzu haka magana da muke da haɗin kan jami'an sojoji na Niger an kama Halilu Kacal Halilu, ko bayan shi an kama Bello mai daji shi ma yana Niger. Muna kokari a kawo su nan domin a kunta su. So waɗannan mutane ga ma ba wanda ba shi da ɗaruruwan sojojin ƙasa masu babura masu binshin da makamai.
Alhaji Badru Abubakar ministan tsaron Najeriya. Yanzu kuma sai ci gaban tattaunawa da shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto yayi da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata General Christopher Musa yana bayani ne dangane da irin kalubalen da sojojin Najeriya ke fuskanta a yaki da ƴan ta'adda.
Ka san mu muna aiki muna going round muna patrol. Da kuma mutanen da ke ga mu a mu ce nan yanzu nan babu sojoji nan babu ƴan sanda a shiga nan. Domin kuɗin da suke samu daga wurin so sun ga kawai cewa wurin abin nan da ke nan shi yasa muke so in an kama irin waɗannan dauki mataki.
General Musa kama shugabannin barayin da na daji din nan sau da yawa yana da ban mamaki ka gansu a social media sun fito suna maganganu wani lokaci ba yan jaridu suna samu su je wurin su sai taɗi da su. Me yasa in yan jarida za su iya gano su hukumomin tsaro ba za su iya gano su?
To ai kasan yan jarida sun san ba za su kama su ba. To mu kuma sun san cewa mun san inda suke za a kama su kuma yanda muke akwai abubuwan da za mu yi amfani mu nemo inda suke muna amfani da shi amma muna samun matsala samun abubuwa daga waje. Akwai kasashe da yawa da ke ko ta kunkuma mu suna hana mu samun waɗannan abubuwa. So kuma yana affecting din aikin da muke yi kuma muna ci gaba kuma wannan shekara an kasan yanzu mun kashe wajen manyan su wajen guda 67 to abun ne domin akwai yunwa so suna samu mutanen da za su jawo in sun dan ba su naira 500 mutane sai su zo su shiga domin akwai yunwa to abun da ke kara abubuwan kenan.
An ce musamman wajajen yankin Lake Chad har yanzu ana samun makamai da suke shigowa da wajajen su Libya su ina ne su ina ne su ina ne sannan kuma an ce ma yadda suke samun makaman da farashin makaman idan kan kwatanta shi da yadda hukuma ko gwamnati ko soja suke sayan su akwai bambancin farashi sannan kuma ga samun su a sauƙaƙe.
Ai da dama kasan aikin da suke akwai wanda suke taimakon su da kuɗi daga ƙasashen waje da na ciki ke samu to shi yasa su kowane ko nawa ne ka kawo su za su iya siya waɗannan makamai da suke yi amma abin da nake so yanzu muna desert sanitation a can captain charge and kuma in fact just shekaran jiya so muka samu idan muka shiga Sambisa da wuraren nan duk fitar da mutane bi fiye da 350 da muka fitar da su wanda duk aka rike su wadansu su sun yi fiye da shekara 10 a wurin to abinda muke ciki kenan kasan kuma wurin na da girma ba karamin guri bane an kuma mu yawan mun ka duba to shi yasa muke aiki tare shi yasa kuma muke ce mu jama'a a hada kai nagode musamman ma mutanen Borno wallahi sun ba mu taimako sosai su shi yasa kaga muka samu nasara to abinda muke roƙon mutanen arewa duka a hada kai da sojoji a hada kai da ƴan tsaro inda za mu samu nasara.
Wata matsala da nake ji ana magana rashin isassun sojoji da ma ƴan sanda da sauransu da za su fuskanci waɗannan mutane da yanzu haka duka yawan sojojin Najeriya bai kai 200,000 ba yawan ƴan sandan Najeriya bai wuce 300,000 ba ga mutane 200,000 da wani abu a Najeriya ta ya sojoji da ba su kai 200,000 ba za su iya kare lafiyar mutane miliyan.
To muna aikacin kokarin kan lambar sojoji da ƴan sanda duka babu ƙasar da za ta samu wanda take su kayayyakin mukamin aikin da zaka samu shi zai taimake
amma kuna da isassu makamai
bamu da isassu don ko da kudin mu ko mun je siya babu kaga wannan yakin da ake da Ukraine da Russia yana affecting ko da kudin kan kaje yanzu baka iya samu
ba makamai
duk don an su manyan kasashe do sun riga sun biya sun rike ana dauka ana kai ma Ukraine ana
kai kasuwar makamai sosai
to amma yanzu sai dan zaka je black market to kuma mu kuma gwamnatin abin nan ba za mu iya zuwa black market da san kayayyaki ba amma dai ana iyakacin kokari shi yasa kuma shi ma shugaban kasa kwanakin nan ya yi signing bill da ya approve cewa mu ma nan company mu defense company din mu nan mu ma mu fara abin nan producing abubuwan da muke yi
kuma
abin da muka gane a wannan fadan da ake yi idan baka producing abin da kake bukata to wallahi zaka sha mamaki.
Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma shugaban sashen Hausan Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Tumarillah a gaida Hassan Maina kaina. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Lokaci yayi da za mu bude layukan mu domin baiwa ku masu saurare damar kira domin bayyana ra'ayi. Kuma kamar yadda muka faɗa da farko wato yau ranar Juma'a ce ranar da muke ba da dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in duk da kuka zaba abubuwa da dama sun wakana a wannan makon. Shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya da wasu gwamnoni sun cika shekara ɗaya kan kujerar mulki akwai sauyi da aka samu na taken ƙasa da kuma kama ɓaleri da wasu 'yan bindigar jami'an tsaron Najeriya suka yi da sauransu. Lambar da za a kira mu da ita ce 202-980-685. Zan maimaita 202-980-685. Amma fa sai an fara sa alamar tarawa da kuma ɗaya kafin a sa wannan lambar. Yanzu haka kuma muna tare da mai kiranmu na farko daga Sakkwato birnin Shehu. Da muke tare a Sakkwato birnin Shehu.
Assalamu alaikum wa rahmatullah, kuna tare da Bello Garba Dina Sokoto a Najeriya.
To madalla malam Bello Dinawa, sai a bayyana mana ra'ayi.
To mutala, da farko dai ina kai koke na ga wannan gwamnan namu na wannan jiha tamu Sokoto Ahmed Aliyu da ya taimaka mana a garinmu na Dina. Don gaskiya yanzu muna fama da matsalar ruwan sha. Kaga ruwan sha ba abin da za a yi sai da ruwan sha, kuma rayuwa ba ta isa da ruwan sha. Yanzu haka yaranmu gaskiya iliminsu ya taɓarɓare, saboda ko da yaushe suna zuwa suna ganin ramba a kan ruwan sha. Da haka muke kira ga wannan gwamnatin tamu ta Ahmed Aliyu da ya taimaka mana, da Allah ya magance mana matsalar ruwan sha da muke fama da shi a wannan gari namu na Dinawa.
To madalla, to madalla
Garba Ina Sokoto Najeriya.
To madalla muna godiya. Yanzu kuma mai kiranmu na gaba daga Kaduna, malam kana tare da mu na Kaduna?
Ne Rabi'u mai manja da kanwa dokar dare.
To madalla malam Rabi'u, muna jin ka, menene ra'ayi?
To gaskiya magana, duk maganan da ana yi na Najeriya da wahalan da ake sha da masu mulkin da kowa da kowa, ba su da kishin kasan ne, kawai suna da kishin kansu. Gaskiya magana, inda Najeriya ne sa a gaba za su taimaki talakawa, za a yi aiki. Najeriya tana da arzikin da za mu huta.
To madalla,
saboda haka ne ina kira da mahukunta da su ji tsoron Allah, su mana aiki. Abin da suke za su yi, su ba su kwashe kuɗin su ta ƙarya, ina surutu ba. Wannan shi ne gaskiyar magana.
To madalla, muna godiya kwarai da gaske. Muna godiya malam Rabi'u mai manja da kanwa a Kaduna. Daga Nasarawa kuma wake kan layi.
Alhamdulillah, a mataimakin sakatare na kungiyar murin Nasara ne Bashir Tela daga nan lafiyan bari-bari.
Na'am.
To alhamdulillah, da farko dai muna muku godiya, kuma muna jinjina muku don ganin garin damammaki da kuke ba mu da faɗin ra'ayinmu. To a wannan karon da ina so in roƙi shugabanninmu na Najeriya, bisa ga halin da talaka yake, don kuwa a gaskiya talaka yana cikin wani mawuyacin hali na tsadan rayuwa da rashin tsaro da dai sauransu. Muna fatan gwamnati tun daga jihohi har zuwa tarayya za a ɗauki matakai domin ganin talaka ya samu sauƙi a rayuwar shi, don kowane kusan kullum na kaya masoyi suna hawa-hawa. Mai magana dai Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari. A tashi lafiya.
To madalla, muna godiya. Sai kuma Ilori, wake kan layi daga Ilori.
Ana magana daga Aliyu Ibrahim daga Ilori Zango.
Na'am.
To mu dai roƙon Allah ne, ke fata Ubangiji Allah ba mu zama lafiya a ƙasar Najeriya. Daga wannan kuma Allah ba su yi sun adalci, muna adalci. Allah kama su da rayuwa.
To amin summa amin. Allah ya karbi wannan addu'a taka, kuma Allah ya sa su wato shugabanni da wasu masu kiran suka yi magana akan su sun ji wannan kiran da kuka yi. Tare da fatan za a ci gaba da dallo mana kira tare kuma da bayyana ra'ayi. Da wa muke kan layi yanzu? Wa alaikum salam.
Assalamu alaikum.
Muna jinka da wa muke tare, kuma kana da radio kusa da kai? Don Allah, kana da radio kusa da kai, sai ka daga kusa da radio nan wanda zamu ji sautin ka sosai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Yauwa, muna jinka.
Barka
ka dai.
Ya da farko ne dai na shawara ne.
Na'am, sai a gaggauta.
Kuma yanda aka nuna a tama ballar, yadda a tama ballar nan a Niger. Ake cewa a dawo da shi Najeriya a hukunci, to ni in dai na.
To na abin nan muna ganin layin naka ya tsinke. To bari mu nufi jamhuriyar Niger inda kake magana a kai. Wa muke tare da shi daga Niger?
Kuna tare da Awwal Aliyu.
Na'am malam Awwal, menene ra'ayi a yau?
To ra'ayina, ni kira ne ga shugabanninmu na Najeriya. Ina so shugabanninmu su tuna cewa talakawa masu suka zaɓe su suka kai suka kujerun da suke, amma yanzu yau yunwa da rashin kwanciyar hankali ya damu talakan Najeriya. Don Allah ya shugabanni su duba kan halin da talakawa suke ciki. Wannan shine kirana.
To madalla mallam Awwal, muna godiya a kware da gaske, kuma tare da fatan waɗanda aka yi kiran domin su sun ji wannan kiran. Muna tare da wani daga Niger kuma, wake kan layi a Niger.
To sunana Abdul Kasko, nan nake ungwar wadata ta wale na birnin Adar, babban mai sauraron ku.
Na'am, to madalla mallam Abdul Kasko.
To shi ra'ayina da zan bada yau shine jinjina ta da zani, godiya zuwa gare ku da kunka ba mu dama mu zan tofa albarkatun bakin mu a cikin wannan shirin. Kuma ina ƙara jinjina mu sojojin ƙasar Niger a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa mai martaba Tani Abdulrahman, ƙoƙarin da suke yi da shi da gwamnatin shi ta Ali Muhammad Lamini Diran. Ta mu ce Ubangiji Allah ya ƙara mishi daraja da ɗaukaka, kuma Allah ya mishi tsawon rai. Kuma haka ina tura gaisuwa da jinjina ga sojoji na CNSP gaba ɗaya. Ubangiji Allah ya taimaki sojojin Niger, Allah ya kare su, kuma Allah ya shimfiɗa muna kwanciyar hankali da zaman lahacin ƙasarmu ta Niger da sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya. Kuma murya Amurka, na gode. Ubangiji Allah ya taimaka.
To madalla, muna godiya Audu Kasko. Sai kiranmu na ƙarshe, wanda lokaci zai ba mu dama, daga Katsina, wake kan layi.
Sunana Mustapha Abdullahi daga Faskari, kamar kuma Faskari ga Katsina.
To madalla Mustapha, muna jin ka.
Da wani kira na ga mutum dan Niger, kada su ba da wani dan ta'addan da suka kama a Niger. Saboda idan suka ba da shi, muna tunanin yannan tsaron da za a zuwa haɗa kai da su a sake shi. Dogara su can ma shi ma ya matsala shi, in har sun gane ya matsala shi, su ma su bincika su yi mai shari'a kan su hukunta shi. Kuma ina kira ga gwamnan jihar Katsina, don Allah ya ƙara duba mu a ƙaramu kuma Faskari. Kuma Faskari ta yamma gaba ɗaya dai, mu dai Faskari ta yamma kawai mutane dai ga su nan a zuri. Gaba ɗaya makama an yafe mai yanta a can mutu kawai.
To madalla, muna godiya kwarai da gaske Malam Mustapha Abdullahi daga Faskari a jihar Katsina. Kuma kamar yadda muka faɗa, kai ne kiranmu na ƙarshe, tare da fatan za a yi mana aikin afuwa. To madalla, da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan kiraye-kirayen, sai kuma ranar Litinin in Allah ya kai mana rai. To yanzu kuma Aisha Mu'azu za ta sake shigowa da labarai, amma wannan karon a taƙaice.
To Murtala a taƙaicen, yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga mayakan Hamas da su amince da sabon tayin da Isra'ila ta yi a kan sako mutanen da ake garkuwa da su a madadin tsagaita buɗe wuta a Gaza. Yana mai cewa wannan shi ne mataki mafi dacewa da zai buɗe ƙofar kawo ƙarshen rikicin. Wata tashar talabijin mallakin Husi a Al-Masira ta faɗa yau Juma'a cewa hare-haren Amurka da Burtaniya sun kashe mutane 16, sannan wasu 35 sun jikkata a gundumar Hodeida a Yemen. Tashar ta ruwaito cewa hare-haren sun auna wani gini ne da ke lardin Al-Haq da gabar tekun Salika, inda wato a Hodeida, inda wata tashar rediyo take amfani da shi. Kasar Mexico za ta kafa tarihi a ranar 2 ga watan Yuni, yayin da 'yan kasar za su zaɓi mace a matsayin sabon shugaban kasarsu a zaɓen da dubbai suke takarar kujerun ƙananan hukumomi da kujeru a matakin jiha. Mexico tana ƙoƙarin zaɓar shugabar ƙasa mace a zaɓe mafi girma da aka taɓa yi a kasar. Rokokin da sojojin ruwan Ukraine suka harba sun afka wata tashar mai a tashar jirgin ruwan Rasha ta Kafkaz a yankin Krasnodar yau Juma'a, abinda sojojin Ukraine suka wallafa a manhajar aiki sakonni ta Telegram. Sojojin sun ruwaito fashewar wani abu a tashar, yayin da ma'aikata suke ƙoƙarin gano irin asarar da ta biyo bayan harin da aka kai da makami mai linzami ƙirar Ukraine na Neptune.
To masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya kuma ta ba da umarni, sai kuma injiniyar mu ta yanzu Miss Helen, ne Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi. Ma'assalam.